Dawudi daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan maraicen talata 12 ga watan Janairu. Jamila Akwan Atashi shekara ɗaya kenan a yau da muka fara gabatar muku da shirin yau da gobe shirin matasa. Wanda muke kawo muku kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuna iya sauraron shirin namu ta amfani FM da sarauniya da kuma niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Me ya bambanta ilimin addini da na boko? Shin ɗa namiji yana buƙatar ilimi fiye da ƴa mace ko ƴa mace ce tafi buƙatar ilimi fiye da ɗa namiji? Ko buƙatun su na ilimi ɗaya ne? Idan an ce ilimi, me ake nufi? Meye ilimi?
Ilimi yana nan kashe-kashe.
Mutum ba shi zama mutum sai ya nemi ilimi.
In ba ka je makaranta ba, tamkar kai jahili ne.
Idan ba ka da ilimi addininka, idan kuma ba ka da ilimin zaman duniya, duk rayuwarka banza.
To me yasa daga an yi maganar ilimi sai a fara rarrabewa tsakanin ilimin addini da na boko?
Ilimi duk ilimi. Jahilci ne yake kawowa, ake wato rarrabawa. Ko ga shi musulmi abin da ya fi fara wajabta a kansa shi ne neman ilimi.
Muna tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook, amma kafin nan filin matasa masu basira na tafa da wani matashin da Allah ya tarfa wa gumbarsa nono. Ya samu gurbin karatu a jami'ar ABU bayan ya fidda rai. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Jamila, hilinmu na matasa masu basira dole mu koda kanmu da kanmu. Ko da yake al'adar Hausa ba a koda, amma zaman mu a nan mun koyi mu koda kanmu
sosai.
Yabon gwani ya zama dole.
Gaskiya.
Wannan matashin da za ku ji tattaunawa da shi, idan kuna tuni a watannin baya can mun tattauna da shi kansa, wanda saboda ya sha wahala yana neman gurbin karatu a ABU Ahmadu Bello, Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria Bay, wajen so biyu ko so uku ko. Da muka zo muka tattauna da shi, kamar da Jamila ta ce Allah ya tarhawa gumbarsa nono da taimakon Allah da kuma taimakon wannan shiri na yau da gobe. Bari dai kan mu ja ku da nisa ga matasa masu basira.
To assalamu alaikum, ni dai sunana Aliyu Ahmed Aliyu. An haife ni a watan 5, 6 ga watan 5, 1996 a nan Badawa, Nasarawa, Kano. Mai primary school kawo unguwar Gaya Special Primary School, daga nan na gama na je Royal College. Macin na gama shi ne na je 2015 kenan na je na IGMB Kaskan, shi ne yanzu kuma matakin yanzu na samu admission zuwa Ahmadu Bello University Zaria. So gaskiya matsaloli da dama na samu lokacin da zan samu shiga jami'a, saboda so biyu ina neman jami'an nan, ɗaya ta jam, ɗaya ta direct entry. Matsalolin shi ne gaba ɗaya su biyu nan da na nema, alhamdulillahi na cancanci a ɗauka ba a ɗauke ni ba. So hakan ya kawo min matsala a rayuwata sosai da koma baya a cikina, a cikin abokanaina da iyalaina gaba ɗaya, saboda abin ya shafe ni, ya shafi rayuwata gaba ɗaya rashin samun admission ɗin.
Bincike da dama da ma kuma masana sun nuna cewa matasa da suke daga arewacin Najeriya irin ku ba sa son karatu.
To a gaskiya bari in fara da cewa yanzu magana a ce matasa daga arewacin Najeriya ba sa son karatu bai taso ba, saboda da za ki zo jami'o'in mu na nan ki ga yanda ake turmutsu in neman admission, kuma kowa wanda ya cancanta ko polytechnics ne haka ko college of education, da abin zai baki mamaki sosai. Gaskiya yanzu matasa sun tashi sosai da sosai, haikan suna so su samu karatun nan.
Me yake hana su to samun shiga, kai kanka ka samu matsalar samun shiga?
Gaskiya ina ganin abin da yake janyo haka shine akwai bambanci tsakanin kaman daga inda mutum ya fito haka, ko shi dan waye ko shi waye shi. Saboda zaki ga admission din idan an saki, zaki ga kusan duk wanda ya cancanta a bashi din ba za a bashi ba, saboda ko maybe akwai family din da ake kallo ne a bada admission din, ko kuma wani ne dai su akwai ɗan tsiragen dai da ake warewa ake ba admission din shi yasa ake kallon cewa kamar matasan Arewa ba sa son karatu saboda majority din wanda ake gani akan titi wanda ba su samu admission din bane ba su samu an ba su ba amma ina tunanin dai admission din akwai dai wanda ake ba wa mutane na daban ne shi yasa har wannan zargin da ake yi wa matasan Arewa ya kai tsamari haka
me hakuri yana da badutse in mai izan wuta daure bala mun sai da bashi da laifin komai Haruna idda
me bambanta ilimin addini da na boko shin da namiji yana buƙatar ilimi fiye da ƴa mace ko ƴa mace ce tafi buƙatar ilimi fiye da da namiji ko buƙatun su na ilimi ɗaya ne idan an ce ilimi me ake nufi me ilimi ku biyo mu a zauren matasa ku ji muhawara kan wannan tsakanin Hajiya Fadima ta Aliyu da Bukar Abba Sadiq da kuma Alhaji Ibrahim Musa Mr. Ali Sanusi Adamu ne ya jagoranci muhawarar a Yola jihar Adamawa
Malam Mr. Ali zan soma da kai shin wai idan Bahaushe yace ilimi kan wai me yake nufi ne
shi Bahaushe idan yace ilimi wato idan aka dauko tarihi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fadi min manzon Allah cewa mutum ba shi zama mutum sai ya nemi ilimi ilimi wato shine gishirin zaman duniya in baka da ilimi tamfan kifi ne cikin ruwa wanda bai san ma abin da yake ba saboda haka ilimi gishiri ne wanda zai taimaka ma bil adam dan adam a rayuwarsa na duniya
bari in je gare ki malama Fadimatu Aliyu wai ta yaya ne ilimi musamman ma muna da ilimi kashi biyu akwai ilimin zamani akwai kuma na addini ta wace hanya ne ilimin zamani zai taimaka wajen bunƙasa ilimin addini ko kuma ta wace hanya kike ganin ilimin addini zai taimaka wajen bunƙasa ilimin zamani musamman ga yara
assalamu alaikum ilimin addini ni tun da farko iyayenmu da suka haife mu tun muna yara kanana sai an koya mana yadda zamu yi karatun alkur'ani kamin din har mu kai ga zuwa lokacin da zamu je makarantar boko don in baka iya addininka ba baka san yadda zaka yi bi da zaman duniya ba ladabi ga iyaye da malamai in baka je makaranta ba tamkar kai jahili ne kamar kifi ne a cikin ruwa hakkin iyaye ne su kai yaran su karatu kuma yara hakkin su ne in iyayen su suka kai su makaranta su je su yi ladabi da biyayya su koyi karatu don lallai in baka da ilimi tamkar rayuwanka a lalace yake baka san yadda zaka ci ko da abinci ne ba don yanzu an ce yadda zaka je ka zanna kuma a gidan miji ma baka san yadda zaka yi shi ba dole ne mace musamman a koya mata alkur'ani tayi karatu tayi ilimi sabili da kai ma idan ka je kai aure yadda zaka bi da mijinka da yadda an ka haifu yadda zaka ladabtar da yaranka dole ne sai da ilimi
to mun gode malama Fadimatu kafin mu koma gare ki zan tuntubi shi malam Sadiq Bukar malam Sadiq Bukar Allah ya sa kai malamin makaranta ne kuma sha'anin ilimi dai shine harkar da kake yau da kullum malam Sadiq shin wai menene ilimi ne kuma ta yaya ne ilimi musamman na addini zai taimaka wajen bunƙasa ilimin zamani
wato ilimi yana nan kamar yadda aka faɗa da farko ilimi yana nan kashi-kashi akwai ilimi da akan tashi da shi daga gida that is the basic wato shine farko duk abinda ake yi yaro yana koya sannan idan yaro ya yi girma ya kai wani level da aka yi makaranta ilimi guda biyu kace ayi bayani addini da na kuma na duniya lallai a cikin littattafai idan baka da ilimi wato kana cikin jahilci ba za ka magane addinin ka ko kuwa da zaman duniya ba so kana nan kana bukata wannan ilimi domin shi zai kai ka ga haske na farko ilimi addini yakan fara daga wajen iyaye a haife yaro za a fara koya mishi addu'a hanyar adoyi sannan kuma ya tafi makaranta ta boko kenan sai ya je ya samu na turawa a koya mishi yanda zai yi karatu a wato zai hada ilimi addini da na duniya wanda zai ba shi hasken zaman rayuwarsa idan baka da ilimi addininka duk addininka banza ne idan kuma baka da ilimin zaman duniya duk rayuwarka banza ce domin ba za ka samu hikimar zama ba so a takance ilimi addini da na duniya yana tafiya domin ka samu shudaya tare da jama'an da suke kewaye da kai
to muna magana ne akan ilimin yara musamman malam Sadiq wai menene haƙƙin wato su iyaye ga 'ya'yansu wajen sabar musu ilimi
akwai hakkin iyaye bisa ga hanyar samun ilimi ma yayansu. Ba wai ka tura yaro zuwa makaranta kadai ba. Bayan da ka tura yaro zuwa makaranta, kana biya masa makaranta, kana biya masa bukatar ta hanyar fannin ilimi ya domin ya samu. Bayan da yaro ya bar gida ya je makaranta, lokacin yana hannun malamai. Bayan da yaro ya dawo gida yana hannun iyaye. Iyaye hakkin su ne su sani cewa yaro nan yau ya je makaranta me aka koya masa. Me ya fahimta a cikin koyarwa da aka yi masa. Sannan kuma wani irin halaya za su duba. Yaron ka dai ka sa ido dai. Yaro kullum yanda yana girma za ka sa mishi ido ne. Akwai halin da ya tashi da shi in ka fara duba yana canjawa. Ya samu wayansu halayen banza a wayan abokan. To hakkin iyaye ba wai a biya school fee kawai ba ko kuwa a je ana biya sai takardu ai komi babu. Suna da hakki. Bayan da an zo an koya ma yaro in ya zo gida samu takarda na doka ana maimaita inda ya fadi ya aka yi ka fadi sai a koya mishi a ce gashi yanda za ka yi gobe.
Misali ɗaya daga cikin abinda yawa-yawan iyaye sun dauka cewa matukar sun biya kudin makaranta sun kai yaro makaranta mai tsada amma duk da haka sai ka samu irin wa'annan yayan kuma sai a samu ba ilimin boko ba balle tarbiya ya samu ilimi mai inganci.
Alhamdulillahi game da wannan in ka ga yaro ya taso a gidansa gidansu bai samu ilimi ba ba za a taba ganin laifin wannan yaron ba sai laifin iyaye. Iyaye dole ne su taka rawa wanda zai amfani ƴaƴansu ta hanyoyi ko biyu ko uku. Hakkin da ko ƴa ko ƴaƴa mostly yara ta wajen uba ne wajen neman ilimi. Hakkin tarbiyyar da ƴaƴa yara ta ne completely a hannun iyayensu mata. Na farko idan an samu rarrabuwan kawuna tsakanin uba da uwa to ƴaƴan nan za su tashi cikin mummunan ba za su yi ma ilimin ba. Domin mintin idan uba ya ce ku tafi makaranta uwa ta ce zo ku wanke min kwanuka a zo ka tafi talla to hakika gidan nan rusashe ka kira sa ka kira wannan gida rusashe a matsayin ka na uba ka biya kudin makaranta ka sai ta tafi ka uniform dan nan yana hannun malamai. Idan dan nan ya dawo kada ka dauka cewa baka da lokacin da zaka ba yaran nan giving koda minti 30 ne ka zaunar da shi a ƙasa zo ka je makaranta alhamdulillah zauna me aka karantar da kai a makarantar nan idan yaran nan ya kasa kai idan Allah ya baka fahimta sai ka tashi shi kaga ka jawo shi kusa da kai kana nuna masa hanyar da zai fahimci ilimi in yaje makaranta yana hannun malamai to ilimi ya samu turbaya ya samu hanyar kikkiawan hanya kenan amma idan kai iyaye ku ka kai danka makaranta sai yaron nan yaje yi laifi sai malam ya hura shi sai ya dawo gida ya ce baba mama ni ba zan je makaranta gobe ba menene dalili malam ba duka na yake ba zauna to automatically ba a taimaka ma ilimi ba a dauki hanyar da ilimi zai amfani yaro ba
to a Hajiya Fadi Aliyu kin dai ji abinda malaman nan biyu suka faɗa game da ilimi ban sani ba shin kina gani ita uwa wace irin rawa ya kamata ta taka domin ta shiga yaronta ko ƴarta ko danta ya samu ilimi kuma ingantacce.
Assalamu alaikum. Na dai ji yadda sauran ƴan uwana suka faɗa. Mai saukin dai uwa na san ita ne tafi shan wahala akan maganar yaran din. Uba kam ya je yayi cefe ne ya biya school fees. Ke kuma uwa musamman yaran matan yanzu ke ki zanna kina wanke kina shara kina dafa tuwo iyarki ta dawo tace ehin ni fa wallahi na gaji tana kwanci a daki. Yanzu yarinyan nan kana kwanci a daki kai kana komai makarantar ba ta yi komai ba a class din sannan ke kuma uwa a gidan ma yarinyan din ba ta to idan ka kai yarinyan nan gidan miji ni kirana ga iyaye musamman mata ƴan uwana tunda farkon fari idan yar kaka tura ta taje ta nemi ilimi ka tabbatar time da ya kamata yar ka ta dawo gidan ba ta dawo ba gonda ma ki sabi gelinki ya kamata iyaye da ubanni da uwayen din duka ya kamata ne a tashi saye.
To me yasa daga an yi maganar ilimi sai a fara rarrabewa tsakanin ilimin addini da na boko shin ya ma cancanta a rarrabe su ko kuwa?
Yasa a rayuwa mutum yana bada fassara ne yanda yake so. Amma kuma in kika duba abin a gaba ɗayansa za ki ga cewar ilimi duk ilimi ne. Misali wasu kamar yanda ke cewa wasu aka ce ilimi suna nufin ilimin Qur'ani. Wasu kuma suna cewa ilimin zamani. To in kika ɗauki misali abin da aka fara saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine subhanallah shine ikra karatu. To amma a lokacin me zai karanta? Ai ba komai ba Qur'anin. Saboda haka kin ga kenan ikra tana nufin a nemi ilimi. a nemi ilimi, shi ummi ne bai iya karatu ba, bai iya rubutu ba. Saboda haka aka fara ce masa kinga kenan ko ga shi musulmi abin da ya fi fara wajabta a kansa shine neman ilimi. To sannan kuma in kika ce ilimin Qur'ani ne kadai, sai ki ce to kuma Qur'anin din mene da me a ciki? Kinga a Qur'ani ne zaki samu misali ilimin tsirai, ilimin yanda Ubangiji ya halitta, wato tsirai shine botany. A Qur'ani ne za aka fara fahimtar da dan Adam cewar kowace bishiya misali akwai mace akwai namiji. Akwai ilimin sararin samaniya, you know, astronomy. Akwai ilimi na embryology, yanda Ubangiji ya halicci bani Adam din daga abin da yake fesowa, yake makalewa. Alaq, kinga a suratul Alaq. To kin gani irin waɗannan in kika duba kenan abin da Ubangiji yake nufi shine ka nemi ilimi na komai da komai. Kuma ya ƙara da cewar ma kada ka bauta masa sai ka san shi. To ya za kai ka san shi? Ba za kai ka san shi ba sai ka yi tambaya, sai ka yi bincike, sannan ma za ka fahimci menene Ubangijinka, wane ne Ubangijinka, ya girman Ubangijinka yake. In baka yi kada ilimin sararin samaniya da yanda ya halicci samai da ƙasai, shi isa da yawa za ki ga cewar jahili bai damu ma da bai san girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kinga wannan kenan. Sannan kuma sai ki dawo akan maganar wato ilimi da ake cewa ilimin. Ilimin zamani menene ilimin zamani? Ilimin zamani ya kunshi komai da komai. Akwai ilimi na siyasa, akwai ilimi wacce karance-karance na manyan waɗanda suka shahara da waɗanda suka saitawa duniya yanzu tunani irin su Plato, irin su Aristotle. An yi su daban-daban-daban. A ƙasashen musulmi ma irin su Ibn Battuta duk ga su nan sun ilmantar da mutane da yawa. Ibn Khaldun wanda shine ya fara kirkiro wato wannan kalmar ta siyasiya. To kinga ilimi, sannan akwai ilimin yanda zaki kera mota, akwai ilimin yanda za a yi titi, akwai ilimin wanda zai baka sana'a, akwai ilimin zakewa yaya za ka yi mu'amala da wannan da wancan, sociology misali. To kinga ilimi wato ba abu ne wanda zaki ce ga iyakarsa ba, ba abu ne wanda zaki ce ga iya yawansa ba. Nan ko Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a Qur'ani, ina za ku haɗa su tsakanin makaho da mai ido, tsakanin mai ilimi da mara ilimi. Kuma sannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku nemi ilimi ko da za ku je birnin Sin. Sin banda nisa ai ƙasar kafirai ce. To me za ka je nema a ƙasar kafirai? Kinga kenan ilimi ba wai kawai ka karanta Qur'ani ba ne. Yawanci kashi kwanakin baya nake karanta kashi 90 daga cikin 100 na al'umman musulmi na duniya za su iya karanta Qur'ani amma ba su san ma'anarsa ba. To kin ga akwai babban mushkila. Yawa, to saboda haka jahilci ne yake kawowa, ake wato rarrabawa. Saboda in dai har an ce ka je ka nemi ilimi ko da za ka je birnin Sin shekara 1400 da ta wuce, ka ce yanzu kai ba za ka yi wato ka ce kai kana kyamatar ilimin zamani, to wani abin kake yi ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana ba, ko abin da Qur'ani ya koya mana bane. Kuma ina faɗa muku cewar duniya yanzu abin da isa turawa suka tafi suka yi nisa suka mallaki duniya, ai ba dan komai bane saboda ilimi ne. Ilimin ma yanda zaka je ka nemo kuɗin, ilimin yanda zaka sarrafa dukkan ma'adanan da Ubangiji ya ajiye a ƙarƙashin ƙasa. Ya za ka yi da gold ɗinka, ya za ka yi da cobalt ɗinka, ya za ka yi da uranium ɗinka. Gashi kuna zaune akan arziki amma talauci yana kashe ku. Kin gani? In kika ɗauki arewacin Najeriya, banda maganar siyasa, kuma a siyasar ma ta menene haƙƙina, me ye gwamnati ta yi min, me ba ta yi min, ba abin da ya damu ɗan arewa. Amma ɗan arewa yaya zan yi in yi arziki? Yaya zan yi abubuwan da ma'adananmu da harkar cinikayya da wato ilimi na zamani, yaya zan yi in same shi? Mafi yawa abinda isa kullun arewa take a baya, kullun muke zaune muke cikin talauci na ƙarshe, har ma da yawa sun yadda su ci gaba da talaucin. Ai ba wani abu bane, ba jahilci ne. Baka san yanda za ka yi ba. Jahilci yana kawo lalaci, yana kawo ta'addanci. Idan mutane suna da yanda za su yi, ba wanda zai dinka bin yarima ya shakiɗi, ba zai yiwu ba. Kowa zai zauna ne ya yi sana'a, sai ya nemi arziki. To ba a sa ma neman arzikin a gaba ba.
ba a yi mana hudubar yanda zamu mu samu arziki ba a yi kin gani to kin ga kenan wannan ne janyo wannan duhu ne yake dukan duhu sai ne abinda Hausawa suke Bature yake cewa wai a garin makafi mai ido ɗaya shine sarki to abinda ke faruwa kenan to amma dole ne ba wai ilimin mace kadai ba ai mace ita al'umma ce to wanda ya wulakanta inda al'umma take salar al'umma ita ce sala dan saboda daga cikin ta ake fitowa idan matan duniya yanzu suka ce za su yajin aiki su shekara 70 ba sai hu ba duniya ta kare ba sauran kowa a duniya to kin ga kenan muhimmanci to muhimmancin ilmantar da mace to ba wai kawai mace ba ai ba yanda za a yi ni na jaci ina da yara ni ina da ilimi ban damu da ƴaƴana ba ƴaƴana maza kin gani ko to ya zan yi da wannan mu'amala ba za ta yi wa ba inda shirme ne kullun ana bambanta mace da namiji ba zai yi ba ko ubangiji ma subhanahu wataala mu a cikin qur'ani mun san kullun in yace mu'mini zai ce mu'mina zai ce sadiqi zai ce sadiqa zai ce fasiki zai ce fasika kika kenan kusan ba a bambanta mu ba amma dai maganar ita ce kar a dinka bambantawa neman ilimi dole ne akwai ilimi kuma kamar yadda nace miki na al-mu'amala yanda zamu mu'amala tsakanin mu da waɗanda makotan mu tsakanin mu a wajen ma'aikatar mu ci ma zauna ne ni a'a kuma ilimi yana kawo rashin zaman banza wato mai ilimi da wuya ki ganshi yana zaman banza zai wuya abinda yasa ka ga yanzu abubuwa sun gurbace a ƙasar mu saboda kusan kashi 80 ko kashi 90 daga cikin 100 duk jahilai ne saboda haka sai inda aka kada su kaman hayakin taba Allah ya sauke kula da lafiyar ɗan ƙasa wannan sai da ilimi kula da lafiyar ɗan ƙasa wannan sai da ilimi majiyayi ne gari wannan sai da ilimi marani ne gari wannan sai da ilimi aikin hannu za a koya wannan sai da ilimi zikka ke so
Jamila, kin ji Hajiya Najaku
ta yi bayani
kuma tsakani da Allah gaskiya take hadi
gaskiya
take hadi shi yasa ban ma san me zan ce ba in tana magana sai in ji kamar ni nake magana
sosai kamar ra'ayinki
sai in ji kamar ni nake magana
sosai gaskiya ta yi bayani sosai Allah ya sa mutane kuma sun fahimta
amin
To mun yi muku tambaya a Facebook cewa menene bambanci tsakanin ilimin addini da ilimin zamani ga amsoshinku
Ilimin addini shine ilimin sanin yadda za a bauta ma Allah subhanahu wataala Ilimin zamani kuma shine ilimin da Turawa suka zo mu da shi wato ABCD Amma a wajen al'ummar Hausawa duk zamani ne yazo da su Domin a gargajiyance Bahaushe yana da nashi addinin wato maguzanci. Wannan addini shine addinin da Hausawa ke yi kahin cakuduwa da al'ummar Larabawa. Tsarin wannan cakuduwa da al'ummar Larabawa ta canza ma Hausawa tsarin addinin su na maguzanci zuwa na musulunci. Har wa yau dai Larabawa sune waɗanda suka baiwa Hausawa ilimin yadda za su yi rubutu da karatu cikin ajami. Su kuma Turawa da suka zo sai suka kawo irin nasu tsarin wato rubutu cikin bakaken girkanci wato Greek word amma idan ka tattara su gaba ɗaya duk tasirin zamananci ne ya kawo mamu su sako daga Rababawa
A gaskiya ilimin addini yana dora mu akan tafarkin da zamu bauta wa Ubangijinmu dan samun kyakkyawan sakamako a ranar gobe alkiyama Shi kuma na zamani yana koya mana abubuwa na harkokin duniya kadai wanda amfanin sa a duniya yake kadai. Kawai mu dai idan ka samu duka da na addini da na zamani shine amfani da shi domin ba a ce ka nemi na addini kadai ba ko na zamani kadai ba. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi da musulma mace. Sako daga Halima Hamisu Musa Jibiya Katsina
Dukkan su ilimi ne shi ilimin addini yayi karkatuwa ga sanin mahalicci da yadda zaka kyautata ibada da zamantakewarka da sauran al'umma ilimin zamani yayi karkatuwa ga rayuwa ta yau da kullun sako daga Halima Koti
Yau da gobe bambancin shine ilimin addini yana nuna wa mutum kusanci ne ga ubangiji Shi kuma ilimin zamani na rayuwar duniya ne da kuma iya zama cikin al'umma. Sako daga Zainab Aliyu Ngolde.
Ilimin zamani na da takardar sheda na neman aiki. Yana fahimtar da al'umma game da ayyukan da ke tattare da su a duniya. Kamar fannin kiwo, yawon duniya, noma, aikin gwamnati, kamfani da dai sauransu. Ilimin addini na fahimtar da al'umma game da zaman lahiya da tsoron Allah tare da yadda za a bauta masa. Sako daga Musa Emmanuel.
Ilimin addini da na zamani babu abin da ya hada su balle a nemi bambancin su. Saboda ilimin boko mutane ne suka hada shi, shi yasa akwai kuskure a ciki. Kuma zaka samu yawancin abubuwa babu su a cikin boko, amma na addini akwai komai da komai. Yadda zaka yi rayuwa, yadda zaka samu nutsuwa, bambancin su suna da yawa ba yadda zaka yi lissafa su. Sako daga Tufail Alhaji Isa.
Kina jin nashuwan tana ilimi shine ilm
shine larabci
tunda kisan Hausa yawanci akwai kalmomin larabci
sosai.
Jamila, a cikin muhawaran nan ta ilimi me kika ji?
Ni ai ba ma maganar me naji ba, tambaya nake da ita ne saboda kin san kalmomi a Turanci suna da nasu da akwai ma'anan su daban da a Hausa, amma ni ina tambaya anan menene sani, bambanci tsakanin sani da kuma fahimta.
Wa kika wannan tambaya?
Ke nake tambaya, ke ce to ai malama ta ta Hausa, ke kike koya min Hausa, ke ce kamus dina.
Ni a fahimta ta sani, kamar yanzu kin je makaranta kin koyi abubuwa, kina da sanin me kika karanta ne a jami'a?
A degree ta farko finance.
To yanzu kin ga kenan duk wani abu da ya shafi hada-hadar kuɗi
na
kina da sani akai.
Ina da sani akai.
Yawa. Amma kuma zaki ga kamar iyayenmu ba su yi makaranta ba. Amma suna da fahimta. Saboda ko suna biye da masana, wasu kakannin su haka masana haka, zaki ga mutum yana da fahimta. Mutum bai je makaranta ba bai da sani amma yana da fahimta. Kuma zaki ga ganin mutum yana da sani masani ne amma zaki ga komin shi a birkice, a juye, babu fahimta.
Bambancin kenan.
Yau ni dai a nawa.
Amma kin ga zan iya yadda da haka saboda sanin finance da nayi daga ciki, kuma saboda na fahimci musulunci da yanda Qur'ani ya bayyana ma amfanin kuɗi da illar maganin ruwa, kuɗin ruwa.
Kuɗi da ruwa.
To kinga sannin finance da nayi, na gane cewa ashe a musulunci ma da akwai yadda za a yi harkar ita banki ba tare da yadda za ka ci kuɗin ruwa ba.
Kenan iliminki na zamani ya taimaka miki, kin fahimci iliminki na addini.
Kwarai.
Saboda haka ba za a iya rarrabe su ba.
Sosai.
Ai shine ranar na ce da ba dan ilimin boko ba, wata kila da ina cikin manya-manyan jahilai, saboda ina amfani da zan iya karatu.
Kina da sanin iya karatu.
Ina da sanin, zan iya yin karatu, in bude Qur'ani haka in karanta, ko da ba
da yanda za mu hada baki,
ko da da abaca da dai haka zan iya karantawa kuma in gane
sosai.
Kenan
ba za ka iya raba su ba.
Sosai ba za a iya ba. Iyaye a dagi a tura yara makaranta musamman ƴaƴa mata.
Sosai.
A tura yara makaranta musamman ƴaƴa mata. Shikenan, Daniel ya ce wannan surutun namu ya yawa, lokaci ya yi. To, sai gobe haka da izinin Allah yanzu a madadin.
Jamila Kabiru Fage.
Da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyar Maluma na Shwan Kale, Halima Jimro ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah. Yaban wani ya zama ce lasi ma ba zan fasa ba.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.